أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مغنى متغبشيني abinda ya shafi hanyoyin da ake bi domin sani a cikin ilimin aqida. Mun riga mun kawo kashe-kashe daban-daban kamar yanda ya gabata. To sai muka ce bangaren da muke buƙatar sa a cikin bahasin mu na aqida shine bangaren hankali wanda ya doru bisa bayani dalla-dalla kan abin da ya shafi samammu da marhaloli da martabobi da darajoji na samuwa da abin da yake samamme da wanda yake ba samamme ba, wanda yake shine muke kira bahasi na falsafa. To hanzari ba gudu ba, muna iya cewa malaman ilimin aqida sun kasu kashi daban-daban, imma dai ya kasance suna dogaro da nassin shari'a wanda yana daga ciki hanyoyin sani na ilimi da muka kawo, muka ce suna daga cikin hanyoyin sanin aqida ko sanin hukunci. To sai dai masu kalam, ilimin kalam, musamman ma daga mazhabobi irin na Ash'ariyya, sun dogara ne da waɗannan ayoyi na Qur'ani a tun farko, sannan sai kuma su kafa hujja da su, su kare waɗannan ayoyi da amfani da hankulansu. Yayin da masu bahasi da ake kira na falsafa ba ilimin kalam ba, ba ilimin aqida ba, su suna farawa da dalili na hankali, kuma su kare da dalili na hankali. Zai iya yiwuwa malamin falsafa ya yi amfani da ayar Qur'ani a matsayin ƙarfafar dalilin da ya cimma, amma ba dogaro da dalilin da ya cimma ba. Na'am, kada mu manta, babu laifi ga filosof da aka sani da filosof, kamar wasu bahasosi kenan masu zurfi da wasu malamai suka yi. Daga cikinsu akwai malam Mirsifa, ɗaya daga cikin almajiratullah Yazdi, a wani bahasinsa yana tabbatar da cewa, kamar yadda malaminsa ya tabbatar, haka ya tabbatar mana da cewa babu laifi a ɗauki abin da ake kira wato mafarin da za a yi amfani da shi domin dogaro, domin kafa hujja ta hankali da kare shi, sai zamanta an samu shi burhan. Kamar misali, afillahi shakkun fatiris samawati wal ard qul huwallahu ahad, wannan dalili ne nasi. Amma babu laifi mu dauke shi sai mu kafa dalili burhani na hankali falsafi mai isbatin sa, kuma wannan dalilin burhani falsafi duk da ya ba mu gudunmuwa, duk da mun samu gudunmuwa ne ko kuma mun samu asasin abin da muka dogara da shi, muka kuma yi bayanin su, muka ɗabbaka wannan dalilin hankali a kansa daga Qur'ani ne, amma wannan burhanin da aka kafa domin tabbatar da wancan matlab, wancan lamari da ake so a cimma, baya fitar da shi daga kasancewarsa dalili na falsafa. Sabanin mutakallimin, wanda su dalili na hankali sun dauke shi a matsayin wato wani hanya ce ta bayanin maksudin da shari'a take nufi, shikenan. kuma iyakacin abinda suka fahimta daga shari'a shine dai abinda za su kare da wannan shari'a. Iyakacin abinda suka fahimta shine za su kare, wato fahimtar su. Shi yasa idan ba Ash'ari ya fahimci kaddara kamar yadda yake fahimtar kaddara, idan ya ce Allah ya kaddara, da ma'anar wato sabuba babu su a cikin ayyukan bayi, wannan wukar da ka yanka nama da ita, ita wuka ce ita ta yanka, wannan fatanya da ta yi noma ita ce ta yi noma, wato Allah ne ya noma ba fatanya ba, wannan wuka ba ita yanka ba, Allah ne ya yanka. To shi da wannan ma'ana yake fassara kaddara. Kuma idan tunda ya cire asbab sabuba, misali na uku, wannan wuta da ta yi kuna ba wutar ce ta yi kuna ba, Allah ne ya kuna, da an kunna wuta sai Allah ya kona abu, amma ba wutar ce ta yi kuna ba. To tunda ta wannan madubi yake hangen yake ya fahimci shari'a, don haka idan ya zo bisa dalili na hankali, abinda zai shine ya yi kokari ya karkatar da lankwasa wannan dalili na hankali, dolen ya karkata zuwa ga shi abinda yake cimma na fahimtarsa. Amma filosof ba haka bane. Filosof idan ya zo ya kafa hujja akan cewa akwai asbab, akwai samuwa, kuma samuwan nan kamar sarka ce, wannan ya samar da wannan ya samar da wannan har zuwa ƙarshe. Allah ya samar da duniyar mala'iku da suke kira aqul, Allah ya samar da duniyar rayuka da suke kira misal, da rai da abin da yake da kama da sifofi irin na rai, wanda yake shi yana amfani da jiki amma shi ba jiki bane. Sannan sai wannan duniya ta madda duniyar jiki. To ita wannan duniyar ta jiki ita ma tana da wato da abubuwan da suke wannan ya samar da wannan ne, amma da ma'ana daban-daban. Ba ma son mu bi bahasin samarwa yanzu, bahasi da mai fadi sosai. Muhimmi a ce akwai samarwa wacce take kawai, wato shi mai samarwa din mahalli ne da aka yi amfani da shi aka samar da waninsa. A gane kalmomin da falsafa take amfani da su ba zan iya kawo su ba, amma zan yi kokari in kawo mukabilinsu da Hausa, masu kama da su da Hausa, wanda za mu iya fahimta. Domin idan muka ce za mu yi ta amfani da istilahohi, ba zai zama ya amfani ga mai fahimta mai sauraro ba. Shi yasa ɗan adam nau'in halitta na shi mahalli ne na samar da ɗansa, ɗansa mahalli ne na samar da jikansa. Haka nan wannan ya haifar da wannan ya haifar da wannan, ba shi halicce shi ba, amma Allah ya amfani ta wasu da wannan ya samar da wancan. To haka duniyar ita ma madda tana da wannan mataki. To daga cikin matakan ta shine Allah ya samar da yanayi da za a samu wuta, kamar ce wuta ce ta itace ko ta zafin rana ko wuta ta itace, wannan itace ya zamanto da sharɗin akwai bushewa, akwai yanayin iska busassiya da makidarin bushewar da ya kai iya kunna wuta, da irin wannan sharuɗa kafin wuta ta samu. Wuta ta samu kuma sai zamanto tana da zafi, zafin wuta sai zamanto yana kona abu, yana amfani ga mutane, yana cutar da mutane, kawai kona musu abu ba sa so, kawai dafa musu abin da suke so, kamar ya dafa musu abinci, ya dafa musu nama, ya dafa musu komai, ya dafa musu madara da sauransu, ko ya narka musu karfe da za su yi gini da shi, ko ya gasa musu bulo da za su yi gini da shi. Duk dai ga shi na abubuwa da yawa da ake da wuta wanda yake ba za su kirgu ba. To wayannan sabubba su ma hanya ce a yi ta samar da abubuwa, ta hanyar wuta ake samar da kuna. To tunda filosof zai kafa hujja akan samuwar wa'innan abubuwa bisa wujdanin abin da yake idraki na samuwa, ya kuma kafa dalili na hankali da yi daidai da wannan abin da ya samu din a wujdaninsa, wato a ruhinsa, abin da ya samu a jinsa na ruhinsa, da riskarsa, abin da ya riska da baɗininsa. To dukkaninmu da baɗininmu muna riskar cewa akwai ranmu, muna kuma riskar cewa wuta tana da kuna. Na'am, muna ganin wuta ta yi kuna asali, kuma muna fahimtar ta yi kuna, kuma wala Allah ma ta kona mutum ya ji zafinta ta yadda ya idrakinta, domin wani yana cewa ba riskarta ake ba da baɗi ne, ai da zahiri ake ganinta, eh, amma dalili ne na kalloci na gani na mariskai na zahiri cewa wuta tana kuna. Amma kuma muna da wani dalili wanda yake a cikin baɗinin da cewa eh, lallai muna jin zafi na cewa wuta tana kuna yayin da ta kona mu. To irin wannan sai filosofi amfani da dalili na hankali ya tabbatar da kunar wuta. Idan ba Ash'ari ya ce Allah ya kaddara, ko filosof mabiyin falsafa, musamman ma falasifa wanda suke sun samu iliminsu daga Ahlul Bait alaihimussalam, ya ce Allah ya kaddara, kowanne ya ce Allah ya kaddara, amma kuma sai zamanto kowanne kaddararsa ba ita ce ta wancan ba. Sannan mutum na uku shi ma idan ya zo ya ce Allah ya kaddara, wato ban mutazile, shi ma kuma ma'anarsa daban. Mutum uku duk sun ce Allah ya kaddara, kuma kowa ya yarda Allah ya kaddara, amma me Allah ya kaddara shi ne matsala. So da haka sai ba Ash'ari ya tafi akan cewa babu asbab, ya cire su. Mabiyin Ahlul Bait alaihimussalam ya ce asbab akwai su, muna iya ganin su, muna kuma idrakin su, kuma ina kafa dalili na hankali. Hatta da ayoyin Qur'ani sun shaida, wannan zati garka, wannan shitati nashta, ko kuma falmadabbirati amra, yawma tarjifur rajifa, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, Allahu yatawaffal anfus, da irin wannan. A wani waje ya ce shi ya ɗauke rai, a wani waje ya ce mala'ika ya ɗauke rai, a wani waje ya ce da akwai masu jan rai suna fitar da ita, akwai masu abin nan iska da suke koro iska, warsanar riyah lawaqi da makamancin wannan, an aiko iska ta yi barbara, fure ya yi wa fure barbara, an samu yan itaciya a lokaci guda. Kuma za mu ga Allahu khaliqu kulli shay, Allah shi ya komai. Wasu sai su rikice sai su rasa ya haka. To Allah ne mai yi, ko kuwa ƴancin abubuwan ne suke yi? Mu sai muka ce duka biyu ne. Allah ne mai yi da asali, tun asali. Allah nan ba dan ya sanya iska ta zama tana liƙa aure tsakanin fure da fure ba, da ba a samu yayin itaciya ba. Amma wa yake iska? Zaidu da Fatima ba dan sun yi aure ba, da ba a samu yaya ba. Wal iyazu billah, ba wanda ya sai danganta wannan aiki kaskantacce na mada na abin da yake jiki ga Allah domin samu yaya. Amma wa yake samar da su? Allah. Amma wa akwai wasita? Cire wasita musiba ce babba, domin zai cire mutum mas'uliyar aikinsa kwata-kwata gaba daya. To mutazili kuma da ya ce a'a, ai Allah ya saki hannun abubuwa sakaka, cewa su suke da iko su komai, ba wani hannunsa a ciki, shi ma wannan sai aka kira su qadariyya. Amma ɗaya daga cikin imamai siffanta su da majusul umma qadariyya, saboda mai sun ce kaddarar Allah ta fita daga cikin aikin bayi, bayan ya kaddara tun farko. Wato kamar mai gini ne da ya gini sai ba gini, ta yadda yanzu ko ba mai gini, gini zai ci gaba. To sauwar cewa Ubangiji ya halitta, ya bar halitta ta tafi da kanta, ta yadda da za mu kaddara babu shi, da za ta ci gaba, wannan ba karamin musiba mane cikin tunani. A nan ne aka samu babban kaye mai tsananin muni. Kibtawa ido ya zamanto babu Ubangiji, duk wa'innan abubuwan za su tafi gaba ɗaya. Kamar tunani ne da kuma shi kan shi rai da take tunani, koya yaran mutum ta kautar da kanta daga tunani. A yanzu misali ka kaddara kana tunanin Lagos, kana tunanin Kano, kana tunanin misali Abuja, misali da zarar ka bar wannan tunanin ya tafi, to haka ma Ubangiji yake da halittarsa, ya mafi haka karfi. Wannan muna fadi ne don kusanto da tunanin mutane su fahimta. Ashe kenan, kowanne daga cikinsu zai amfani da hankali kuma domin tabbatar da wannan abin da yake so ya tabbatar. Mun so mu yi bayanai kan wannan nan gaba, amma wannan nuni ne muke yi domin mu ga yaya kowanne yake tafiya, domin mu san hanyar da muke bi domin tabbatar da samuwar Ubangiji da siffofinsa da ayyukansa ta wace hanya ce. A hanyar hankalin ma da muka ɗauka hanya ta hudu, to da yaya ne? To saboda haka muke cewa kuma idan da za mu duba har ila yau waɗannan hanyoyi na tabbatar da samuwar Ubangiji, wato hanyar hankali kenan, tana da kashe-kashe daban-daban. Babban misalinta shi ne mutum ya ɗauka akwai hanyar da ake so a yi domin jirgin ƙasa ya wuce, da hanyar da ake so a yi domin mutane su ringa wucewa wata 'yar gada ce, da hanyar da ake so a yi domin manya-manyan motoci su wuce. Wayannan manyan motocin za su wuce ne da me? Da kaya da suke kwasuwa daga gari zuwa wani gari. Akwai kuma lodi da ake so a yi, hanya ce ta jirgin ruwa wanda shi da mun teku ce. To haka nan ma kashe-kashen waɗannan hanyoyi na tabbatar da samuwar Ubangiji da ayyukansa suke. Idan muka yi amfani da dalili na gani, to ya zama hanya mai sauƙi kenan. Mu ba da dalili cewa akwai wani abu yana nuna mana cewa akwai wani abu da ya samar da shi, wannan dalili ne mai sauƙi. Sai mu ce akwai Ubangiji, wato akwai ayyukan Ubangiji, saboda haka akwai Ubangiji. Kamar yadda dai mutum zai ga sawun tafiya sai ce wannan sawun tafiya din yana nuna me? Akwai wanda ya yi tafiya ya bi wannan hanya, ya wuce cikin ta wannan titi ko ta wannan hanya. Idan ya ga sawun mota sai ce mota ta wuce wajen nan. Idan ya ga sawun kare zai ce kare ya wuce. Wanda baya idrakin wannan hanya, saboda haka ake kiranta hanya mai sauƙi. A cike take da rayuwar mutane, kuma dukkan rayuwar mutane akan haka ta duhu. Idan mutum yana cikin ɗaki sai ya ji ihu a waje, zai fahimci cewa akwai wani sauti, wanda wannan sautin wala Allah na neman taimako ne. Idan kuma mutum ya ji yana cikin ɗaki ya ji wani sauti ana kuka, still har ila yau zai ji cewa akwai wani sauti wanda yake mai kuka ake, kuma wannan sauti din yana nuna wani abu, wala Allah mai yinsa wani baƙin ciki ne ya same shi. Duk wannan wasu dalaloli da yake nuna cewa akwai, idan ka ji wani abu yana nuna maka akwai wani abu. Da nau'in abun wannan mataki na biyu kenan, duk dai a cikin hanya mai sauƙi. Idan mutum yana cikin ɗaki sai ya ga haske-haske zai fahimci cewa rana ta fito, amma idan da rana ne fa ya tashi, misali ya kwanta 12 na dare sai ya tashi 12 na rana, ya zai ga hasken zai ga haske ya cika daki idan mukaddara da magaruba ne ya tashi fa tun dare sai magaruba zai ga haske mai duhu duhu to ashe kenan shi nau'in abinda ke nuna cewa akwai wani abu bayan ya nuna nau'in akwai wannan abin sannan kuma har ila yana nuna mai nau'in kima da daraja na wannan abin da wannan ne za mu ga akwai wannan hanya mai sauki da ake ce mata hanyar dalalar athar alal mu'assir dalalatul athar alal mu'assir idan akwai athar to akwai mu'assir athar shine ma'lul abinda aka samar mu'assir shine illa da ta samar mujid mai samarwa da idan mun kalli wancan athar din za mu fahimci akwai mu'assir saboda haka nan kenan za mu ga wannan hanya mai sauki tana da muhimmanci sosai domin da ita ce kamata a fuskanci mutane da suke a hanyoyi da kasuwanni da cikin gidaje da zara ka yi musu bayani za su fahimta hanya ce mai sauƙin fahimta cewa shin wannan duniya da wa'incan duniyoyi masu nisa da muke ganin su taurari masu bayawa burjik wanda ba za su kirgu ba wanda yawancinsu sun ninka wannan duniya sau ɗaruruwa da girma ba ma sau ɗaya ko sau biyu ba ko sau goma da wannan rana da take kusa da mu da wannan wata da yake bakautaka da mu da wa'incan duniyoyi masu nisa da muke hango su da ƙanana kamar taurari dukkaninsu shin ba suna nuna akwai wani nau'i na samuwa ba kuma wannan nau'in samuwa din ba samuwa ba ce wacce take karama a samuwa ce mara iyaka kamar yanda ganin mu yake ganin su ba tare da suna da iyaka ba to gani zai hukunci da cewa wannan abin maras iyaka yana da mahalicci maras iyaka domin ba zai yi ba ya zamanto shi wannan halittu suna da iya ba su da iyaka sai kuma mai samar da su ya zama yana da iyaka ba zai yi ba kamar yanda ba zai yi ba mu ji mutum yana ihu ihu a taimaka mishi sai mu ce farin ciki yake yi dole ne ya kasance dalilin da ya sa shi wannan ihun wani abu ne wanda yake ya fi ƙarfinsa na ɗaya wani abu ne wanda yake mummuna na biyu wani abu ne wanda yake son a sa hannu a kai wato nau'in bayan nuna shi ainihin abin da yake cewa akwai wani abu a ƙasa sannan kuma har ila yana nuna cewa me akwai nau'in abin to haka ma wannan gani idan yana ganin abu ba ƙarshe to dole ya hukunci da cewa me mai yin sa ma ba shi da ƙarshe don haka sai mu isbatin cewa Allah ba shi da ƙarshe sakamakon cewa wannan ganin mu baya ganin ƙarshensu to wannan hanya kenan akwai kuma wata hanya da ake bi domin tabbatar da samu Ubangiji hanya mai tsakiya mai sauki-sauki ita ba mai tsauri ba sosai ita kuma ba mai sauki ba sosai wannan hanya ita ce hanyar kamar misali hanyar tsari yana tabbatar mana akwai wanda ya tsari wannan hanya tana da wahala sosai domin kafin ka fahimci kimarta da darajarta kana buƙatar ka fahimci zurfin tsari da yake cikin abubuwa mutumin da ya jahilce da aka tsara mota yana buƙatar ya san me ya san sirrorin mota sannan ya san abubuwan mamaki game da mota cewa lalle wani abu ne mai ban mamaki da kayatarwa. Mutumin da bai san yanda kudin zuma yake rayuwa ba, idan ya san sirrin yanda kudin zuma yake rayuwa, to lalle zai san nau'in wani sirri na samuwa da aka kimtsa shi a cikin halittar kudin zuma mai ban mamaki. Hakanan sauran halittu suke. To hakanan idan mun dubi mutum, muka kalli mutum, muka san sirrin halittarsa, to wannan ya ishe mu san girma da kima na mai tsara wannan abu. A cikin wannan akwai mukaddamomi gabatarwoyi wanda suke a dunkule da aka tattare su, cewa mai na ɗaya mun yadda cewa akwai tsari, na biyu kuma ita wannan mada jiki ba zai iya tsara kansa ba, domin da zai yi wannan jiki ya tsara kansa, da wala Allah ya tsara kansa da wani shikali daban. Kowane mutum idan ya kalli jikinsa yana ganin kamalar jikinsa, amma sau tari wani lokaci yakan ga wani abu na kaso ne a jikinsa. Mutumin da ya sami gurguntaka ko ya ji ciwo, ko kuma yana son nau'in wani gashi, shi kuma ba shi Allah ya bashi ba, wani gashin daban ya bashi, tana son wani gashi, wani gashin aka bata, tana son wani launi, wani launin aka bata, ta yi wata tana son ta zamanto launin ta baki ko ruwan tarwada sai aka yi ta fara pau, farin kuma yana damun ta bata son shi, wata kuma an yi ta baka bakin mulik ita kuma ta fi son ta kasance fara. Da yawa haka ne duniyar mutane take kasancewa. Kowanne idan ya tawajjihi da tsarin jikinsa, wala Allah zai so ya ga gayan da yake so. Misali idan ya ji ciwo yana son ya ga wannan ciwon ya tafi, ya dinke, ya koma daidai. Idan yana da gashi da yake fito masa a jikinsa, zai so ya ce ga yanayin yanda yake so ya fito masa. To duk irin wayannan suna nuna mana cewa ba shi jiki ne ya tsara kansa ba, domin shi jiki da zai tsara kansa da zai so wala Allah ya zaman tuna da wata kamala. Misali ba zai so ya rashin lafiya ba, idan rashin lafiya ta same shi zai so ya ga nan da nan ta tafi. To wannan mataki na biyu kenan, wato kwata-kwata ba tun farko baya son ya lafiya, rashin lafiya. Idan ya yi rashin lafiya kuma zai so a ce mai ya tafi daga gaggawa, ya ji daɗi. To wannan yana kenan jiki ba shi ya tsara kansa ba. Kun ga wannan duk mukaddamomi ne da gabatarwa. To sannan kuma wannan zurfin tsarin da aka tsara, tunda ba shi jiki ya tsara kansa ba, kenan akwai wani abu daban da ya tsara shi. Muntaha ita wannan hanyar tana buƙatar ta binciken ta waye mai tsari, shine masu ƴan imani da komai jiki ne, sai suka ce nau'in hususiya ne na halittar jiki din, wato madda jiki shi ya ba kansa wannan. Abin mamaki ina wannan mukaddimar ta tafi cewa jiki ba shi yake tsara kansa ba, kenan ta rushe. Sai zamanto an kewaya, jiki ba shi yake tsara kansa ba, yana buƙatar mai tsara shi. Da zai tsara kansa, da zai zamanto ya buƙaci wani tsari wanda yake haifi wannan annazarin shi jiki, wanda zai zamanto ba zai samu tawaya ba shi a ganinsa. To sai kuma a ce jiki yana buƙatar kenan mai tsari. Sai kuma ku tabbatar da cewa da wannan kuma jiki shi yake kansa, shi ya tsara kansa, wannan sai zamanto ya kewaya, an je an dawo kenan, har yanzu ba a ce komai ba. Don haka shikenan da buƙatar a ce wanda ya tsara jiki shi kuma ba jiki ba ne, wani abu ne wanda yake da kamala sama da wannan kamala, da har ya ba jiki wannan kamalar ta same ta waya. Wa khuliqal insanu da'ifa, aya ta tabbatar da halaccin mutum mai rauni. To insha Allah wannan hanyoyi guda biyu da muka yi nuni da su, za mu yi kokari mu nuna hanya ta uku idan mun zo, tare da ƙarin bayani kaɗan game da hanya ta biyu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.